Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyya FM murya Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da shan ruwa. Grace Alheri Abdishe daga nan birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yammacin yau. Kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, za ku ji kiran waɗansu matasa na zaman lafiya a jihar Plateau, sai kuma yunkurin gwamnatin jihar Taraba na samar da ayyukan yi. Kamar kullum, lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran duniya. Yan sanda a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun bude wuta a wajen zaman makoki a jihar Adamawa, inda suka kashe akalla mutane 18. Haka kuma jami'an sun ce wasu da yawa sun jikkata a dalilin harin, wanda aka kai ƙauyen Kuda da ke wajen Madagali. Ana kuma fargabar adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce ƴan Boko Haram sun shiga ƙauyen ne kan babura, suka kuma bude wuta akan masu zaman makokin. Sun kuma ce yawancin waɗanda aka kashe mata ne da yara ƙanana. Boko Haram ta kashe sama da mutane 20,000 tun daga lokacin da ta fara tada ƙayar baya a arewacin Najeriya cikin shekara ta 2009. Ƙungiyar mai tsauraran ra'ayin hankoran kafa daular Islamaniya a arewacin ƙasar. A shekarar ta gabata, sojojin Najeriya sun yi nasarar kwato mafi yawan duk garuruwan da ƙungiyar Boko Haram ta kame cikin shekarun baya tare da taimakon dakarun ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya, amma ƙungiyar ta ci gaba da kai hare-hare a kasuwanni da sauran guraren da jama'a ke taruwa, inda suke amfani da 'yan mata a matsayin ƙunar baƙin wake.
A halin da ake ciki kuma, rahotanni daga jamhuriyar Nijar na nuni da cewa waɗansu mahara sun kai hari a garin Gagam, jamhuriyar Nijar, da aka yi asarar rayuka. Ga rahoton da wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaram.
Harin ya faru 'yan mintoci bayan ministan cikin gida na Nijar, Balan Bazoum Mohammed, ya bar garin na Ngagam yayin da ya kai ziyara wa 'yan gudun hijira na wannan wuri. Wannan mutumin da ya nemi a saka ya sunansa da yake garin na Ngagam ya shaida yadda maharan suka shigo garin a cikin motocinsu, yayin da basu ma gane ko 'yan Boko Haram din bane.
Sun doka sojoji ne, 'yan mata kanana, yara kanana suna ce mana, "Ga sojoji sun kame 'yan Boko Haram, sojoji sun kame 'yan Boko Haram." Sai muka ce, "Bari mu je mu ga rayuwarmu, 'yan Boko Haram sojoji sun kame." Dan muka tafi a sheba sojoji bane. Mota uku suka shigo. Suna da yawa, sun kai 40-40 ma haka dai. Sai harbe mu ba wallahi, Allah ya sa, Allah ya rufa mana asiri. Suka wuce wajen sojoji, sai mu muka shiga cikin gari a cikin daki. Muna nan karfe 11 na dare muka yi a cikin daki muna zaune. Da suka zo barikin soja santa suka nufa. Gwamna ya wuce bai wuce minti 20 ko 30 ba haka ya faru abu.
An kuma samu asarar rayuka, in ji wannan ɗan gudun hijira yayin da yake mana bayani a ɓangaren jama'ar gari a cewar shi.
Muna ga mutum biyu ne, farin fula biyu na gari, amma na sojojin ban gani ba.
Ba a dai bayyana adadin waɗanda suka rasu ba a hukunce, sai dai a cewar wata majiya mai tushe, sojoji 6 ne suka kwanta dama.
A gaishe da Tamar Abari. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon jakadan Amurka a ƙasar Siriya ya ce ba abin mamaki ba ne a samu fiye da jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sama da 50 su rattaba hannu suna sukar yadda gwamnatin shugaba Obama take ɗaukan yaƙin basasa a ƙasar Siriya. A yau Juma'a, Robert Ford, wanda tsohon jakadan Amurka ne har zuwa shekara ta 2014, ya gaya murya Amurka bayan fitowar wasu bayanai, inda jami'an diflomasiyyar Amurka daga jihohi 51 suka yi kira da a yi amfani da har-haren sama wajen kaiwa gwamnatin Siriya hari. Wannan kira ya saba matakan da gwamnatin Obama take ɗauka a yanzu, wanda ya fi mai da hankali wajen taimakawa 'yan tawaye domin su kawar da 'yan ƙungiyar ISIS, da kuma marawa matakan diflomasiyya baya wajen ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a Siriya.
Daga ƙarshe a yau Juma'a da karin Iraki suka kwato wata ma'aikatar gwamnatin birnin Fallujah daga hannun mayakan kungiyar ISIS bayan kwashe kusan wata ɗaya ana bata kashi kafin a kai ga ganin. Sojojin Iraki da Amurka ke marawa baya ta kai hare-hare ta sama sun yi kokarin korar kungiyar ISIS daga tsakiyar birnin a cewar shugaban 'yan sandan ƙasar Iraki. Wannan wata alama ce ta nasara ga sojojin haɗin gwiwa. Kungiyar ta ISIS ta kwace garin Fallujah a shekara ta 2014 amma bayan kwashe sama da wata guda ana mummunan fada sojojin Iraki sun samu damar kwato kusan rabin birnin. A yunkurinsu na baya-bayan nan dakarun sun shiga birnin wajen karfe 6 na safe inda kuma ba wata cijewa da suka fuskanta daga mayakan na ISIS. Jami'an tsaro sun ce yawancin mayakan kungiyar ISIS din sun arce daga birnin a wannan makon sanye da tufafin fararen hula domin badda kama. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Plateau Nigeria inda waɗansu matasa suka yi wani yunkurin wanzar da zaman lafiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana.
Wasu matasa a jihar Plateau da suka fito da sunan masu son zaman lafiya sun gudanar da wani tattaki inda suke bukatar al'ummar jihar su zauna lafiya musamman kan batun kebe wuraren kiwo da a kwanan nan ke janyo cece kuce a jihar. Matasan saye da jajayen tufafi sun yi tattaki ne daga shataletalen Old Airport zuwa fadan gwamnatin jihar Plateau inda suke bukatar al'ummar jihar su zauna lafiya bisa la'akari da tashin-tashinan da ya auku a baya wanda yayi sanadin rasa rayuka da dimbin dukiya. Jagoran tafiyar Sallau Musa ya mun karin haske kan manufar tattakin nasu.
Ba ma san wani abu da zai zo ya kawo mana tashin hankali na rashin yarda da yan uwanmu haka gaba daya. Saboda akwai yan uwanmu da suka fito suka yi zanga-zanga kwana biyu da ya wuce akan abin da ba wai gwamnati ta yarda ko ta amince a yi ba ne. Shi ne maganar Yallabin Shanu. Gwamnati ba ta fito ta yarda ba ne. Proposal ne shi komai ana zama a tebur ne a daidaita. In ka ga wannan wajen gaba ɗayan ma'anan wajen musulmai ne da kristan dukkan muka haɗu saboda muna jin daɗin wannan zaman lafiya da ake.
Ita ko Rejoice Sunday ta ce kamata ya yi al'umma su haɗa kai.
Dukkanmu mu ɗaya ne. All the Christian and the Muslim. So mun zo nan don peace ne ba don wani abu ba ne. So mun taru a nan dukkanmu domin kuma zaman lafiya da za mu samu da juna. Ko a wurin aiki a samu both Christian and Muslim. Yanzu mu youth mun gama school ba aiki ba komai. Gwamnatinmu da Allah su taimaka mana.
Daraktan bincike da ƙididdiga a fadar gwamnatin jihar Plateau, Farfesa John Wade, ya ce har yanzu gwamnati bata dauki matsayi kan batun keɓe daji wa makiyaya ba, don haka al'umma su yi haƙuri su zauna lafiya.
Da aka fara maganan hanyar gona na kiwon shanu din nan, da maganan ta zo ba gwamnatin jiha sai ta sa kwamiti. Kwamiti din nan ta je ta yi hira da minista na agriculture a Abuja. Ita ta kawo reporting da. A cikin report nata shi ne ta bayar da shawara na abubuwan da za a yi, wani mutane ne za a same su a yi hira da su a wayar masu da kai a bayyana masu abubuwa. To yanzu abin da ake ciki kenan. To daga lokacin nan ne za a fara gayyata matasa, za a gayyace dattijai, za a gayyace shugaban tsunchodi masallaci da sauransu. Gwamnati ba ta yanke wani hukunci akan maganar labin shanu ba. Domin duk abin da gwamnati za ta yi ta wannan hanyar kiwon shanu da waɗansu dabbobin da ake fara, domin su ne yawansu za su samu cin moriya daga gwamnati. Su yi hankuri su ba gwamnati lokaci. Gwamnati ba ta taɓa kwace yancin wani ko kuma ta ci amanarsu ba.
A ranar Litinin da ta shige ne dai wasu matasa suka yi zanga-zangar lumana a garin Jos don bayyana rashin goyon bayansu da kudirin keɓe wuraren kiwo a jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sai kuma jihar Taraba, inda gwamnatin jihar ta ɗauki matakin rage zaman kashe wando. Wakilinmu Sanusi Adamu na da ci gaban rahoton.
Cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha ta ƙasa tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kimiyya da fasaha ta jihar Taraba ta kera mashinan su sukar shinkafa 10 da nayin bandan kifi 20 ta hanyar amfani da kayan da ake samu a gida Najeriya. Farfesa Muhammad Dauda, shugaban cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha, ya yi mini ƙarin hasken yadda aka kera na'urorin.
Yanzu ka kaman nan mun ga yadda ake banda a ƙasar, kusan ko ina an kaji ga Taraba nan da yake suna da kifi. To mu mun fito da inji wadda za ka yi bandan nan a cikin lokaci kalilan kuma ta hanya mai kyau. Shi ɗaya daga cikin mashin sun da an bashi kala biyu ga suna. Akwai na tashi shinkafa, rice thresher. Shi mun yi bincike a kai, muka gano, muka gwada da nau'insu, muka ga namu. Lalle-lalle wadda muka yi nan yana da kyau. Dalili zai iya cire ma kilo 400 a awa ɗaya.
Wannan ci gaba da aka samu na fasahar noma a jihar Taraba ya bai wa mata da matasa 1,320 damar samun horo kan sabbin dabarun sarrafa amfanin gona, inji kwamishinan ma'aikatar kimiyya da fasaha na jihar Taraba Alhaji Alhassan Hamman Gasol.
Da farko mun yi yara 1,200, sannan na baya-bayan nan akwai yara 120 wadda muka ainihin raba su gida uku. Gida na farko mutane 40 za su iya ainihin sarrafa doya ya zamanto gari, sannan su za su package nashi. Kashi na biyu kuma su an ba su horo ne akan ainihin za su sarrafa kifi, wannan mashin da ka gani za a ba su. Sannan kashi na karshe su kuma akwai abin da ke kiran on-wrap plantain. Shi ake ainihin sarrafa shi a mai da shi gari ana sida shi.
Malama Hanatu Musa na ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan sabuwar fasaha ta bandar kifi.
Gaskiya wannan program ta kayata, domin kuwa wannan hanya ta mai sauki na gasa kifi. A da ana amfani da itace ne a wajen gasa kifi wanda zai ɗau lokaci, amma wannan gawar shi wuta ne kawai, da zaran ya kamu shi kenan kawai. Sai dai ka nemi hanyar rage wutan, ba wai ka ƙara bane kuma.
Tun da dai Allah ya sa tallafa ba mu jarin da damu sai kifin mu kyafi a bandar, za mu samu namu rabon.
Jihar Taraba, inji gwamnan Architect Darius Ishaku, ta bi sawun shirin shugaba Muhammadu Buhari na bunƙasa noman shinkafa ta hanyar ƙulla yarjejeniya da cibiyar raya ayyukan kere-kere na kimiyya da fasaha ta ƙasa, saboda la'akari da albarkatun noma da Allah ya wadata jihar Taraba da su, domin wadata ƙasa da abinci da kuma samar da ayyukan yi ga matasa.
Tunda yanzu mun shiga yin zancen noma, muna so mutane da yawa a karkara su shiga ciki, da kuma kanana masu noma. Sai na ba wannan company ATM wanda suna nan na federal government, na ce to su kera mun guda 40, in gwada wannan 40 din, kuma sun yi shi gudun ban sha'awa. Yana da kyau in ka duba ma kamar a ce daga Japan aka kawo, amma nan suka kera su. Shine nake so to irin wannan muna taimaka ma mutanen mu, kaga da mutum ya samu aikin yi ai zai rage tunanin fada.
Gwamna Darius Dixon Ishaku na jihar Taraba kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Jama'a Najeriya mutalaka da sarakuna da ku.
To madalla, kafin mu bude laika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa, ga wannan matashiya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To madalla kai tsaye muna da me ra'ayi na farko daga jihar Ondo. Na Ondo wake bisa layi.
Malama Gires barka da aiki.
Barka ka dai an guni lafiya.
Lafiya lau.
Sannu wake
bisa. Hassan ki wada mai zaunin garin Ondo daga nan Ondo nake kiranku.
To madalla me ke gudumo ka ga shirin yau?
Dama gudumo wata batun maganar da sarkin musulmi yayi. A buɗe boda a samu shinkafa ta ciki. Za abin da muke fata dai Allah sa dai Buhari zai amsa wannan magana a buɗe bodoji. A ciro shinkafa ta wadata a ƙasa.
To madalla daga Ondo kuma bari mu nufi jihar Kaduna.
Allo salamu alaikum.
Wa alaikum salam wake bisa layi.
Adamu Jeji daga kamfanin Fati Yaji Nigeria.
To madalla me ke tafa da kai?
Abin da ke tafi da nini gaskiya kaman abokina wanda ya sauka kirana ga gwamnatin tarayya kamar yadda aka umarce mu mai ƙungiyoyin manoma don a taimaka mana da sun kuɗi wanda za mu bunƙasa ƙasar mu Najeriya da abinci to mun yi ƙungiyoyin na amma har yanzu ba ƙungiyoyin da ta fara samun kuɗin nan to yana da kyau idan shugaban ƙasa na jin mu ko na kusa da shi a tabbatar wannan abu ya zo ga talakawa don su nemo tsaban ƙasa da abinci don gaskiya abinci ya yi tsada a Najeriya gaskiya.
To madalla to daga Kaduna bari mu tafi jihar Bauchi.
Alo.
Alo, a Bauchi, jihar Bauchi ne?
Musa Kallele.
Yawa, to Malam Musa barka da yammacin yau.
Yawa, barka da aiki ne.
Yawa, to ina gudunmuwa ka ga shirin.
Al'amarin kuma da gama Bauchi.
To ina gudunmuwa ka ga shirin yau.
Da nake da kama ku, na fi shekara ina fama da kama kuma same ku ba sai.
To yanzu ka samu zarafin sai ka bayyana ra'ayinka.
Na da samu zarafin, eh, ra'ayina nan ni dai su wannan kan yadda da ku ina mutukar farin ciki da kokarin da kuke
da a kana ko magana layi ya tsinke. To mun gode da gaisuwa. To bari mu nufi jihar Katsina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wake bisa layi.
Hajiya Grace Barista Umar.
To Barista Umar barka da yammacin yau an wuni lafiya.
Lafiya lau ya kokari ya yi.
Lafiya lau an sha ruwa lafiya na gudunmu ka ga shirin yau. Malam Bashir kana bisa layi shi ma layin nashi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Akwai wanda yake bisa layi daga Jos. Wake bisa layi daga Jos?
Duwala Junction.
Wane ne daga Duwala Junction a Jos?
Sarki Bashi ne daga Duwala Junction.
To Sarki barka da warhaka. Ina wuni an wuni lafiya?
Wallahi lafiya lau hajiya.
To naka ina taka gudunmuwa ga shirin?
A to ni gudunmuwa na ga shirin na ina kira da talakawan Najeriya ne da baki daya. Da mu amfani da wannan dama mu ci gaba da roƙon Allah wannan kasan don na tabbatar ma da jama'ar Najeriya wallahi tallahi janar ba farawo ba ne kuma ba ya zo ya kashe talakawan Najeriya ba ne. Kokarin da yake yi shi ne ya kai shi da arzi yanayin jikinsa da baya jin daɗi.
To madalla bari mu nufi Burkina Faso. Wake bisa layi daga Burkina Faso.
Salamu alaikum. Kuna magana da Isa Makiyi daga ɗan Nijar daga nan Burkina Faso.
To Malam Isa barka da ji daga gare ka.
To ni ga da wani nake son baku ina ga abinda anka kai hanyoyin da na shinkafa ce. Ajiba da a suka musulakawa kaɗan.
To Malam Isa ko dai ka daina magana ko kuma layin naka ya tsinke. To bari mu koma Maiduguri.
Hello?
Hello, wake bisa laya Maiduguri?
Ne Umar Abubakar daga Maiduguri.
To ina gudunmuwa ka ga shirin yau?
Kuma ta gaskiya sakin musulmi zaman gode masa game da abin da yake yi. Hello?
To madalla bari mu koma a Yobe. Wake bisa layi a Yobe?
Malam Adamu ne daga Fafesu.
To Malam Adamu barka da yammacin yau.
Yawa na gaishe ki sannu da fama.
Yawa sannu. Ina gudunmuwa ka ga shirin?
Gudunmuwa ta ga wannan shiri shine ina yi wa kira ga talakawan Najeriya da su yi haƙuri ga wannan al'amari da muka tsinci kanmu a ciki. Mu koma ga Allah mu yi addu'a. Dan mun sani janar manufofinsa masu kyau ne duka kuma yana ayyukan nan saboda talakawa ne da haka muna fatan alkhairi tare da shi Allah ya kare shi ya kuma ba shi karfin gwiwa da zai cimma burinsa
to amin su ma'amu bari mu koma jihar Gombe
assalamu alaikum
wa alaikum salam wake bisa layi
kina magana da Muhammad Sallau Kore Gombe
yawa to malam Muhammad an sha ruwa lafiya
lafiya alhamdulillah
na gudunmuwarka ga shirin yau
watan gudunmuwata shine ina ma Buhari addu'an Allah yake muke sha kan mulki kuma BOA da nake muku addu'a yau da kullum ina muku addu'a na ne ku yau da kullum
to yau dai gashi ka same mu aha to layi na malam Muhammad shi ma ya tsinke to wane ne bisa layi daga Kano
waye ni ne Musa Ibrahim ne daga Kano
ah malam Musa barka da yammacin yau an sha ruwa lafiya
lafiya lau alheri ajiya
yawa ina gudunmuwarka ga shirin
gudun mota da shirin Hajiya a game da shinkafa ne da take mana tsada eh su talakawa ne Hajiya gashi shinkafa Hajiya mutum ya sai 750 da
to malam Musa ko dai ka daina magana kai kuma an samu miskilan layi to bari mu koma Jos Kwata ta yamma da Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum salam wane ne a Jos
Sardauna Miyango
to malam Sardauna barka da yammacin yau
wan mai sauraron ku ne ofisar Yushe san Kaduna na cikin motar kuwa
to ina gudunmuwarka ga shirin yau
gudunmuwata kamar irin da dole kan uwana suke kira kamata shi shugaban kasa ya tsufa ya tausaya a bude goda dan jama'a su samu walwala su samu saukin wannan abu da ake ciki yau
to daga Jos Kwata sai mu koma jihar Adamawa
Assalamu alaikum sunana Muhammad Adamu amma sani na daga Dima daga garman kuma Rubiya jihar Adamawa
ya wato barka da yammacin yau ina gudunmuwarka ga shirin
Malalla ina ma shugaban kasar Najeriya fatan alheri ina kira ga talakawa na kasar mu Najeriya saboda komai ya taso sai ka ji suna cewa daga shugaban kasa haka marar ce mu sai wa shugaban kasa da kare ba wai mu za mu na wani magana zancin kamfani ba
to madalla kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari kuma mu koma jihar Kaduna wake bisa layi
kuna magana da Shagori Sabo daga karamar hukumar Lagos Kaduna Nigeria
to barka da yammacin yau
gaskiya abinda zan faɗa a nan gurin rayina gaskiya shugabanni su daina daukan alkur'ani ko bible kalin tsayar shi ina ganin shi yasa wani lokacin mulkin nan yakan zai zama da matsala sosai saboda menene saboda sukan rantse ba za su ci amana ba sai ka zo ga an ci amanan kasa gabaki ɗaya daga kasan ta zama matsala sai ka zo mulkin nasu kuma sai ka zo ganshi daga baya ya zama matsala ko ka ga ba su da lafiya ko ka ga abubuwan ya zama dai ya zama matsala saboda haka gaskiya su rika yin kokari su ɗauki amana yishi yanda ya kamata
to da fata shugabanni sun ji wannan shawara taka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC abinda lokaci ba mu damar kawo muku kina a wannan bangaren sai mako mai zuwa za mu ci gaba da baku wannan dama ta bayyana ra'ayoyinku ga tsarabar watan Ramadan
Nina Ibrahim mai wanda yau da fata gaskiya alhamdulillah irin yawan cece da ake yi da rana ka cire 200 naira 50 100 300 kana ta cece insha Allah da Allah ya sa azumi ya zo zaka ya adana naira ka 5 3 4 ku ci shi a lokaci daya kai cece ne lokacin da zai bude baki kai cece ne ku ci shi a lokaci daya war a dungurungun sannan ba yawan yawace ta wani bangaren akwai matsala kadan kaman tsadan kayan masarufi don shin gaskiya kasuwannan ya kamata su yi mana adalci
a sunan Rabil Mikael alhamdulillah azumi yana da tasiri sosai ga dukkanin musulmi kowane musulmi zai farin ciki ya ga cewa ya azumci wannan wata na Ramadana gaskiya azumi a Lagos ga dukkanin musulmi akwai kalubalen da suke fuskanta musamman a lokacin da zaka ga cewa wasu mataye da sauran dai abubuwa wanda ba na al'adun Hausa ba sukan kasance a Lagos sosai to alhamdulillah mun gode Allah muna fatan Allah ya albarkace mu ya ba mu albarkan dake cikin wannan wata ya kuma sa mu a cikin masu rabu
to yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka A kwana-kwanan nan Prime Minister India Narendra Modi ya kammala wata ziyarar aiki ta kwana uku a Washington inda ya haɗu da shugabannin ƴan kasuwa, ya yi jawabi a majalisa, ya kuma tattauna akan hulɗar India da Amurka tare da shugaba Barack Obama. Wannan shine taron kole na uku a tsakanin shugabannin biyu, kuma ya nuna irin ƙarfin ƙawance da ke tsakanin waɗannan ƙasashen demokradiyya biyu da suka fi girma a duniya. A cikin jawabin sa jim kaɗan bayan tattaunawansu, shugaba Obama ya ce Amurka da India sun zurfafa kuma suka faɗaɗa hulɗa a faddodi da dama. Shugaba Obama ya ambato irin rawan gani da India take takawa wurin ƙulla yarjejeniyar daƙile sauyin yanayi a Paris mai cike da tarihi. Ya bayyana ƙoƙari da ƙasashen biyu suka yi wurin ganin an aiwatar da wannan shiri. Shugabannin biyu sun duba yiwuwar aiwatar da wannan yarjejeniya a cikin wannan shekara. Har ila yau sun kuduri aniyar ƙoƙarin ganin an shigar da sauyin rage amfani da iskar gas ta HFC mai kara dumama yanayi a cikin jerin nau'o'in iskar gas da za a buƙaci ragewa ƙarƙashin yarjejeniyar Montreal. Shugaban ya ce wajibi ne a samar da kundin canjin yanayi don tabbatar da ganin an aiwatar da tsinkayen Prime Minister India na makamashin rana da makamashi mai tsafta. Ƙasashen biyu sun gano mataki na gaba ƙarƙashin haɗin gwiwar Amurka da India, inda za su haɓaka makamashi mai tsafta, ciki har da kai wajen gaggauta samar da na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana waɗanda za a iya kafawa kan rufin gidaje. Shugabannin biyu sun tattauna akan ci gaba da suka samu wurin samar da makamashin nukiliya, kuma suka yi marhabin da fara aikin gina wasu injunan sarrafa nukiliya samfurin Westinghouse guda shida, waɗanda ake sa ran za su samar da wutar lantarki mai yawa kuma ba tare da gurɓata yanayi ba ga miliyoyin 'yan ƙasar India. Amurka ta goyi bayan shigar India cikin ƙungiyar masu raba makamashin nukiliya, ƙungiya ce wadda ta himmantu wurin hana yaɗuwar makaman nukiliya da sa ido wurin aikewa tare da musayar abubuwa da za a iya yin amfani da su wurin yin makamai nukiliya. Wani abu mai muhimmanci wurin Amurka da India kuma shine tantance hanyar da tafi dacewa ta faɗaɗa damar cin moriyar tattalin arziki ga al'umma tare da kawo sauƙin talauci. Shugaba Obama ya ce shi da Prime Minister Modi sun tattauna hanyoyi da dama na haɗin kai, ciki har da cinikayya da samar da ayyukan yi musamman ga matasan dukkan ƙasashen biyu. Har ila yau an tattauna muhimmancin batutuwan tsaron yanki. Shugaba Obama ya ce Amurka da India suna da manufa ɗaya ta zaman lafiya da raye demokradiyya, kuma ƙasashen biyu sun yarda da warware duk saɓani ta hanyar diplomasiya amma ba da yaƙi ba. Kuma idan muka yi aiki tare a matsayi na ƙasa da ƙasa za mu samu nasara sosai. A wata sanarwa da suka fitar tare, Shugaba Obama da Prime Minister Modi sun jaddada yadda manufofi da ra'ayoyinsu ke ƙara haɗuwa wuri guda. Sun kuma yi alƙawarin rungumar tsaro da kuma kare arzikin juna. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Baba Yakubu Makiri da fasara sharhin muryar Amurka. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A takaice, 'yan sanda a arewacin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram sun buɗe wuta a wajen zaman makoki a jihar Adamawa, inda suka kashe akalla mutane 18. Haka kuma jami'an sun ce wasu da yawa sun jikkata a dalilin harin wanda aka kai a ƙauyen Kuda da ke wajen Madagali. Ana kuma fargabar adadin waɗanda suka rasa rayukansu zai ƙaru. Tsohon jakadan Amurka a ƙasar Siriya ya ce ba abin mamaki ba ne a samu fiye da jami'an diflomasiyyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar sama da 50 su rattaba hannu suna sukar yadda gwamnatin shugaba Obama take ɗaukan yaƙin basasar Siriya. A yau Juma'a, Robert, wanda tsohon jakadan Amurka ne har zuwa shekara ta 2014, ya gaya murya Amurka bayan fitowar wasu bayanai inda jami'an diflomasiyyar Amurka daga jihohi 51 suka yi kira da a yi amfani da har-haren sama wajen kaiwa gwamnatin Siriya hari. Wannan kira ya saba matakan gwamnatin ta Obama, matakan da gwamnatin Obama take ɗauka yanzu, wanda ya fi mai da hankali wajen taimakawa 'yan tawaye domin su kawar da 'yan kungiyar ISIS.
To, a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shirye na yammacin yau, sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji sababbin shirye-shirye da suka hada da Abari ya huce da Ibrahim Alfa'ame da kuma Halima Jimarau ke gabatarwa. Kamar kullum za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a waya da wuni da kwana a dandalinmu na sadarwa. A madadin Sarfilu da Malama Jule da injiniya mu Alheri ke muku fata alheri.